sauraro sunana Yusuf Ladabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM daga nan wato opishin ungiyar nan ta kare dan adam wato Human Rights Network karkashin jagorancin Comrade AA Haruna Ayagi wanda take da opishi a nan goron dutse a daidai wannan lokaci muna tare da shi Comrade AA Haruna Ayagi musamman zamu tattauna akan batutuwan wato iyaye waɗanda suke gallazawa ƴaƴansu musamman ƴaƴa mata kuma ga shi zarge-zarge suna fitowa cewar wasu iyayen suna matsawa ƴaƴansu mata wani mataki kuke ɗauka a matsayin ku na ƙungiyoyin kare fararen hula
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wato yanzu nan ma kafin ka shigo da ka haɗu da wata yarinya ta fi mance 30 a nan tana kuka wato abinda mu yanzu yake ba mu mamaki ganin mu muna kusa da su al'umma kullun laifi kuma canzawa yake da laifi zaka ji yawancin masu aikata shi mazaje ne kuma wanda suke yawan aikata shi zaka gansu ko baki ko ƴan gari ko wanda aka ce shaye-shaye ne yake sa su aikata to abinda mu yanzu yake ba mu mamaki ita mace uwa ce ita mace ƴa ce ita mace kaka ce ita mace abokiyar zama ce ita mace ya ce kuma a duk tafiya da aka yi ta dan adam ba wanda ake ganin in ta samu ilimi al'umma ma sun samu ilimin irin mace mace Allah ya bata darajoji daban-daban wanda shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mace na bashi shawara kuma ya dau shawara kaga mace tana da wata daraja tana da wata kima tana da wata hikima akan gudanar da abubuwa to amma yanzu mun shiga wani yanayi wanda a watan nan yau ya zo karshe yau muna 30 ga wata ni dai na karbi irin wannan matsalolin daidai wannan shine na 11 a wannan watan kadai to kaga iya wuri na fa kenan banda wurare irin namu to kuma matsalar ba wani abu dai bane mace da ta haifi ƴaƴa ta cikin ta kuma take azabtar da ita ta bangarorin nan kwaya hudu mun tsaya mun nazari akan haka na farko bata damu da ina take shiga ina take fita ba tana azabtar da ita ta bangaren yunwa domin bata damu da dafa abinci ta bata ba daga karshe ma in ta aike ta ita fa ta aike ta amma kuma ta dawo ta ce ya abinci ta ce yara sun cinye to ita me za ta ci kaga ta zauna da yunwa kenan kaga ta nan za ta yi ta tafi duk hanyar da za ta fita nema kanta mafita sannan na uku kuma abubuwa na mace ba wanda yafi mace rayuwa mai tsada saboda yawan din inna dress dinta da sauraronsu to wai uwa yanzu ba za ta sayo mace wannan ba ko kuma uba ba zai sa ya uwa ta ce mata wannan ba ko shi ya siya sai a ce wai yarinya ita za ta sai abin ta da kanta kaga nan ma wani bangare ne na azabtarwa ta ina za ta yi tunda ba sana'a take ba sannan abu na uku kuma zaka ga cewa ko in kula da take yi wa ya kuma wannan fa ba ina ma zancen kanana bane baligai yara baligai ba wai kanana ba wanda kowace aka aurar da ita za ta zo na dakin mijinta su ake wannan azabtarwa na uku da nake ma bayani shine yadda uwa take dauke kanta kwata-kwata da kula ma mai yarinya take ciki bata damu ina ta je ba bata damu daga inda take ba bata damu ina za ta je ba bata damu waye kawayenta ba abu na hudu kuma har wai uwa za ta etta ta aike ta ta je ta mata abu kafin ta dawo ta rasa abun hawa ta yi dare har uwa ta iya jewa ta rufe kofa wai ta manta da etta a waje wannan wani irin zamani aka zo yarinya ta yi bugu ta yi bugu ta fi awa biyu sai makwabta ne suka zo suka ce me ye dalili sannan ta bude daga karshe ta ce wai ta je yawon banzanta ta ce ba ki cika aikin ba tana fada haka ko tana dalla mata mai kaga wannan ma azabtarwa ce sannan abu na uku na biyar kuma da suke yawan azabtar da su hususan waɗanda sun yi aure sun fito su iyayen mata su suke musu auren dole sakamakon da sun iya juya uban ko waɗansu kuma iyayen sun mutu sun musu wannan auren dole to auren dolen kuma ta sa ba a jima ba an fito an dawo to kuma mai kun dawowa sai ta ce ai ta ki zaman aure sai kuma ta kuma daukan wannan layi na daban ta ringa azabtar da wannan yarinyar ƴa mace ta azabtar da ita ta azabtar da ƴaƴanta dan yanzu wanda kaga ta zo ta fita haka ƴaƴanta bi ne rak dan tunda nake ma yanzu ta zo nan ta zai mun kuka a nan office ta ce uwarta ta ce sai dai ta fita ta ban mata gida daga ita ƴaƴanta to jama'a dan Allah wannan budurwa yarinya kwata-kwata shekarar su uku sun haifi ƴaƴa biyu an ce ta fita ta bar gida ina kuke da canza ta
yanzu wani kira kuke da shi ga iyayen
mu kira da muke ga iyaye shine su tuna fa su mata ne kuma su tuna su da suke kukan maza na azabtar da mata to yanzu abun fa ya juya matan ne suke azabtar da ƴan uwansu mata. Zaka ga ko a yanayin wurin aiki, zaka ga mace ba ta fita da ƴan uwarta mace. Wurin da za a fita tausayawa a rayuwa shine wurin da mace ta zo za ta haihu. Masu kula da wurin nan mata ne. Amma zaka ji duk wanda ta zo za ta haihu ta fita, in ba a yi ta ba sai ta ce ga wata ko na tunte mata wulakanci, ko kuma mace mace dai ita ce za ta yi mata tarere yadda ƴan uwarta mace ita ce mata tarere yadda ba za ta suwa ga ba har gara ma namiji tarere ta. To kaga ni kiran da zan yi wannan shine su kula fa duk abin da kai, wallahi Allah yana kallon ka a duk layin da kake, Allah yana kallon ka, kuma Allah ba zai barki ba in tunani ke kwanciyar hankali. Allah ba zai barki ba hususan irin matan da za su auri mu'antu mazajen, sai su ga kaman wannan yarinyar budurwa wadda ko ta baro gidan miji ko Allah bai bata miji ba, dan babanta yaro su ta auro wata, sai kuma ta ringa azabtar da yarinyar nan, shi kuma uban ya yadda, wato ma'ana wanda ya zama uwa uban nata na rana tunda ya auri uwarta, shi ma ya aminta ya goyi da bayan a ringa azabtar da yarinyar nan. To shi ba shi da wa'ansu ƴaƴan a nasa gida, ita kuma da ta yaka miji daɗi kenan ta ringa azabtar da ƴarta akan sanadiyar miji. Don wallahi akwai matar da ta zo ta kawo mana kuka, yarinyar ta kawo kuka akan gidan da take daban da ita da ƴaƴanta. Amma idan har wannan miji yana cikin gida, wallahi in zai kai azahar bai buɗe ƙofa ba, bata ita da zo ta buga ƙofar nan ba, in ko ta buga ita ce ubanta. Duk matsalar da za ta shiga ba gidan ba da ta kai yaran su je su zauna, gida ne da ba namiji, gida ne da ba mai kula da su, gida ne da ba kowa, da ita yarinya da ƴaƴanta biyu da kuma ƴaƴan ita mata uku wanda ita ta haife su saboda ta auro wani ta zo ta tare a wani gida, ya zama suna honeymoon din su, wa'annan ta na gaya ma ba su isa zo su buga musu kofa su ce ga matsala ba. To kaga wannan ma azabtarwa ce. Haka cikin dare duk matsalar da za ta samu yaran nan, daman unguwar ɗaya ce amma gida ba ɗaya ba, ba su isa su buga kofa ba, kuma ba su isa gari ya waye ma su zo ba su ce za su buga kofa har sai mai gida ya gama honeymoon din shi ya fita. To shi ma ai bai tausaya wa kansa da kansa, amma wa ya bada kofa? Ita uwar tunda gidanta ne nan ya tar da ita, kuma ƴaƴanta ne da ƴaƴan ƴaƴanta jikokinta kenan, amma yi ta nuna mar cewa ba su da kima da daraja a idanta, hatta kai ta kawo makota sai sun zo sun ringa shiga a kai. To fa matsalolin da muke ta karɓa kenan, wannan shine na 11 a wannan watan, abinda ba yaɗa shi ake ba. To amma dole yanzu mu ja hankali ga gan iyaye kafin abin da yake faruwa. Wannan fa ba shaye-shaye bane, duk da hankalinsu kuma kowanne su sun manyanta, sun haifi ƴaƴan da sun fi shekara 18, 20, 22, 23, 30. To su ba suke musu wannan azabtarwa. Don haka dole mata ku tashi tsaye ku kula da ƴaƴayenku. Kaddara ce ta sa za su yi aure su fito, ko kaddara ce za ta sa ba su samu mai aure ba, to ba kuma shi ne hanyar da za a bi a rinka azabtar da su ba. In ba haka ba za su yi ta tara muku ƴaƴayen da ba su dace ba, sakamakon suna nema wa kansu mafita, wurin abinci, wurin karatu, don wannan ba ma ma magana kwata-kwata. Dan akwai uwar da ta ce ki je ni abin da nake so da ke, duk sanda za ki je ki tafi makaranta ki nema kanki kuɗin makaranta, ki nema kanki abincin makaranta, ki nema kanki abincin da za ki ci ma in kin dawo. Wai kuma uwa da ta haifi ya, kuma abin bakin ciki da ɓacin ran ubansu da ya mutu, gadon kwata-kwata uwar ta haɗa yana hannunta. Ta ki ɗaukan ɗawainiyar karatun yarinya, ta ki ɗaukan ɗawainiyar suturar yarinya, ta ki ɗaukan ɗawainiyar abincin yarinya, ta ajje kuɗin a gabanta, ta auro wani shi da shi da ita kawai suke cin kuɗin. Kuma kuɗin ba na yarinya ba, ina ta ne yarinya, ba na uban wannan ba, ba kuma a'a ita matar ba na wannan mijin sabo ba, ita kanta matar ba nata ba ne, an ba ta nata ta mana. To wannan wace irin azabtarwa ce? Ta ma ba su kuɗin su ma, in ma kashewa ce su kashe, tun da yarinya shekara 27 zuwa 30, me kuma ya rage mata? To yanzu tsurfar da iyaye wasu suka ɗauko kenan akan ƴaƴansu, su ɗebi kuɗin gadon su, su riƙe kuma su ringa azabtar da yaran. Babu ilimi, babu abinci, babu sutura, babu kulawa, su ma janyo su nesa da su. To abin da fa yake faruwa fa kenan, dole sai malamai sun tashi da addu'a, iyaye sun canza yanayin tafiya, mu kuma muna nan a shirye. Duk wanda aka kawo mana kukan cewa tana azabtar da ƴarta, to mu kuma za mu ɗau mataki kuma mu kai ta kotu, domin wannan shine child abuse.
Da sauraro kwamar AA Haruna Ayaji kenan aka saurara shugaban Human Rights Network. Ni kuma sunana Yusuf Nadabo Ismail akan mita 88.5 a zangon FM.